الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله خلقكم ثم يتوفيكم ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أدعو أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Abarka mu da sake saduwa a wannan yammaci mai albarka. A yau 22 ga watan 9 hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta shekara 1445 daidai da 1 ga watan 4 2024 Gregorian calendar. Kamar yadda muka saba da mu ci gaba da karatun mu na Alkur'ani mai tsarki. Ana masallaci mai albarka da kofar gidan mai girma sarkin damma. Muna nan har yanzu cikin suratul Nahl. Jiya mun karanta aya ta 69. Mun ga yadda Allah madaukakin sarki ya ba mu bayani kadan daga cikin ni'imominsa, shine wato kenan halittar gudan zuma, da kuma yadda Allah ya bata basira, da yadda Allah madaukakin sarki ya umarce ta da inda za ta yi gidanta, da abincin da za ta ci, da abin da za ta fitar ma ɗan adam a matsayin abinci, da kuma arziki a gare shi. Duka wannan yana daga cikin ni'imomin Allah maɗaukakin sarki. To sai Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da wato kenan irga mana ni'imomin, sai yake cewa bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum. Allah maɗaukakin sarki shi ne ya halicce ku. Kaga wannan shi ma ni'ima ne a ce ayi kan, akwai wanda kwata-kwata ma ba a yi shi ba. Don yanzu da aka yi kai ka san kanka, kuma wani ma ya san ka, kuma ka amfani kanka, wani ma kuma ya amfani ka, kuma ka amfani wani. To kaga Allah madaukakin sarki ya ga dama ba zai yi kan ba. Akwai da yawa wanda ba a yi su ba, amma kai Allah madaukakin sarki ya ga da ya ce wallahu khalaqakum, Allah shi ne ya halicce ku. Thumma yatawaffikum, sannan Allah madaukakin sarki shine zai muku wafati, shine ma'anansa Allah madaukakin sarki zai karbi rayukanku. An kawo thumma saboda wato gina dan bada tazara, a mafi rinjaye duk mutumin da ya zo duniya akan dan samu wato gina dan tazara tsakanin zuwansa duniya da kuma wato gina wafatinsa. Saboda haka sai aka yi gini alal aglabi, cewa majority mutane in sun zo duniya sukan dan rayu kadan haka, to kusannin su kuma za ga Ubangiji. Sai aka ce sama ya tofa ku, sannan ya ce wa minkum, daga cikin ku ko mutane akwai man yuraddu ila arzalil umri, wanda za a mai da shi zuwa ga rayuwa wadda take mafi kaskanci. Ai ma'ana allazi yanqusu, wanda za a rika tauye shi, ana tauye shi, ana tauye quwwatahu, karfinsa, wa aqluhu, da hankalinsa, wa yasiru ila alharfi, sai zama wato kenan ya dawo kaman yadda ya fara da ya taso mai rauni, komai sai dai a kwantar, sai dai a tayar, ba zai fahimci komai ba, abinci ma sai dai ya kuka a bashi ya ci, da zai sauransu wani abu ya dame shi ba zai iya bayani ba, amma sai karfi. Sannan bayan ya yi karfi ya zama zai iya yin komai, har zai iya yin wani ma. To cikin ku waɗansu a lokaci ake karɓar rayukansu, umrukum 60 aw 70. Amma daga ciki akwai wanda yake ana ragewa, ana ragewa, ana ragewa, ana ragewa, har sai ya dawo kamar da yana zaune abu ɗaya, sai dai a kwantar a tayar, sai dai a yi masa abin da ya shafe shi. Ma ba lallai ne a yi shawarar shi ba, asibiti ma za a ce to za mu kai ka asibiti kawai, a kikime shi sai a tafi da shi. Kaga ya dawo rayuwar da ake kiranta arzal al-umur har ma da ka ga wato zai kai matsayin yana yin fitsari bai san yayi ba yana ba haya bai san yayi ba da sauransu to irin wa'annan rayuwa Allah madaukakin sarki ya ce a cikin ku akwai wanda za a wato kenan mai da shi har Allah ya ce likai la ya alama ba da ilmi shi an domin har ya zo lokacin da bayan ya san abu ya dawo lokacin da kuma bai san shi ba a lokacin da aka haifi mutum bai san komai ba idan ya tafi wancan arzal al'umur da kuma bai san komai ba aka tambaye shi abu bai sani ba tambaye shi kaza ka bai san duk abin da ya sani ba da ilimin fa bayan yana da ilimi din aiwa to kenan da kai insha hatta yasira la ya'lamu ashiya'a ba'da an alimaha Allah zai rayar da shi rayar da shi da anan tawaye shi Allah zai shi sai ya kai lokacin da wato kenan zai zama bai san abubuwa ba bayan da kuma wato kenan ya riga ya san su wa kad kila haza la yakunu lil mu'min Allah ce da hakika an ce irin wannan rayuwa cikakken mu'mini Allah madaukakin sarki bai saka haka yakan faru da shi ba bai kasancewa take yana faruwa ga mu'mini ba li anna almu'mina la yanzu anhu ilmuhu saboda mu'mini ko an cire masa karfin sa an cire masa wato kenan mu'mini anan yana nufin wato kenan masanin addini wanda yake yana da imani yana kuma cikakken ilimi na addini ko an cire masa karfin sa an cire masa power sa to kuma ilimin sa yakan zana wato kenan tare da shi in kaga haka ya faru yana faruwa amma nadir galibi mutanen da suke da ilimi Allah barakuki sarki kan bar su da hankalinsu da ilimin su har ya zo wato kenan koma zuwa ga ubangijin su wallahu ta'ala a'lam to mu je mallam
wallahu faddala ba'dakum ala ba'din shirriq faman ladina fuddilu bi raddi rizqihim ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa أفبنعمة الله يجحدون
الله بارك فيك والله فضل بعضكم على بعضكم على بعض الله بارك فيك شيني في توا انسوكو اكون وانسو في الرزق اتكن واتو كان ابن الشافي ارزقي الله بارك فيك يا با وني مليون دبو وني انا دا مليون دا وني انا دا ربي مليون وني بي تبا غني مليون با وني يا باشي تريليون wani ya bashi awaki dubu wani ya bashi shanu dubu wani ya bashi gida dubu wani kuma bai da gidan da zai zauna a cikin ta hakan nan Allah madaukakin sarki ya ga dama ya tsara ya spacing yanda ya ga dama ya wasa arziki yanda ya ga dama idan Allah yana kaddara maka zaka samu wani sai hayya maka wato kenan sababi idza aradallahu in fada qadari hayya alahu sababahu sai kawai ya kawo wani sababi sai ka ga sababin kana bi fifike da sai ka samu babu dabara babu wayo inda dabara da wayon ma Allah ne yake baka dabara ne baka wayon don ka kai wannan sadaka dabaran da wayon naka sai ta zama sababi ne na ka kai inda Allah madaukakin sarki din ya riga ya kaddara maka walau kanatil arzaqu ta'ati alal hija halatna idan min jalihin albahaim inda hankali da wayo shi yake kawo arziki ai da dabbobi su mutu amma da kullu kullu su ci su sha ba ruwansu Allah madaukakin sarki zai ba su in ka daure su kai zaka kawo da kanka in ko ka saki za su je su nema wato kenan da kansu amma Allah madaukakin sarki shi yake kaddara komai da komai makadirul umur a hannunsa take dan haka fa mal ladina fuddilu wa'anda aka fifita su wato kenan a cikin ku ba su kasance bi radi rizqihim ala ma malakat aymanuhum za su iya dawo da arzikin nasu akan wato kenan bayan su da suka mallaka ya zama fahum fihi sawa sun zama daidai wa daidai ba kamar wannan Allah barkatu da kina bada misali ne a mutanen Makka don su hankalta yanzu mutum ne Allah bashi ya zama multi millionaire kuma ga yaron gidansa wanda yazo yake masa service yake tuka masa mota ko yake kaiwa matarsa a unguwa ko yake wankin kaya a gida ko mai bude gate da zai sauransu to misali yana da trillion daya zai yi ɗebo trillion ɗin nan ya zo ce kai kuna yaran gida na to mu raba daidai wa daida haka zai yi ba zai yi ba haka ne to in ba za ku daidaita kawo kanku da arzikin da ya baku da mulkin da ya baku da bayanku ba za ku musu haka ba dan menene kuke daidaita bayan Allah da shi Allah gaba ɗaya kuma mun bai cewa sun kawo gumaka sun ajiye sun ba su matsayin Allah su ma'alloli ne ko yau suka ce suna bauta musu malu mana abu da ilal yuqarribuna ila Allah don haka kenan kaga sun yi itirafin cewa suna bautawa gumaka kuma sun ba su haƙin har ma sun zo rabon kayan zakka irin tasu amma kana lillahi ko wasu ne ila shirkai amma kana shirkai wallahi sai lillah in an zo ana rabawa to za su ce wannan haza lillahi wa haza li shirkaina na raba ga wannan na Allah ne wannan kuma na guma kan mure ana auna na Allah ne sai zuba a cikin na gunki sai su ci ashi ai Allah babba ne ku rabu da shi ku da ai debe masa in kuma na guma ka ake auna sai zuba cikin na Allah sai a ci a na guma ka na wannan aibu a dawo su a aibu a dawo su to wannan irin tunani ne sun dauki matsayin Allah sun bawa bayin Allah sun daidaita Allah da wani shine ba shirkan ba kenan ba abin da ya kamata ayi wa Allah shi suke wa gumaka amma su in Allah ya ba su kudi ba za su dauko wa kudin nan ko mulki su zo su sami yaran gidansu ko bayin su a dadin da yake ana akwai bayi na zahiri su raba dukiyar su zama daidai wa daida zai yi haka to in ba za ku yi akan ku ba me yasa kuke wa Allah madaukakin sarki shine wannan abin da wannan ayan take ni wallahu ta'ala a'lam ko man ladina fuddilu biradi rizqihim wanda Allah ya fifita su da arziki ba za su iya dawo da arzikin nasu alama malakat aymanuhum akan wato kidan bayin su da suka mallaka ko fi sawasu a cikin dukiyar tasu ko mulkin nasu ko gidajen da suka mallaka su zama daidai wa daida ba za su yi haka ba to in haka ne afa bi ni'matillahi yashhaduna yanzu ni'iman da Allah madaukakin sarki yayi musu ya ba su ya halicce su tukunna ya ba su arziki shine suke wato kenan musunta ba su yadda Allah ne ya ba su ba suke zuwa suke bautawa wato kenan wani ba Allah madaukakin sarki ba duk abin da Allah ya yi maka ni'ima ne daga Allah madaukakin sarki dan me za ka yi sabo ka biye wa shedan kai musun ni'iman da Allah madaukakin sarki ya baka kaga wato kenan wannan bai dace ba ko to shine Allah madaukakin sarki ke jira hankalin su cewa a'a bai kamata ba to mu je
wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa radatakum min at-tayyibat
hakani
afa bil badili yu'minuna wa bi ni'mati llahi hum yakfurun
Allah madaukakin sarki ya saki kirga mana yace wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan Allah madaukakin sarki shi ya sanya muku matanku matan naku kuma daga jikinku aka yi su ko yawa ai mun ga mun san cewa nana Hawwa'u daga jikin annabi Adam aka yi ta yawa saboda haka haka abin yake take ke tafiya ke tafiya don haka shi yasa yace matanku daga jikinku aka cire su aka yi su kuma sai aka ba ku su dan ya zama ni'ima ta Allah madaukakin sarki yawa aka ce liyaskunu ilaiha ko don ku samu natsuwa zuwa gare ta saboda namiji ba zai iya rayuwa shi kadai ba dole akwai bukatar mace don akwai ayyukan da yake bukata wanda ba na namiji bane na mace da yake bukata kamar yadda mace ba ta iya rayuwa ba sai da namiji don akwai abubuwan da take bukata amma to wanda ba na mace bane ayyukan namiji ne sadaka Allah madaukakin sarki ya halitta muku matanku wato kenan a jikinku wannan ba ni'ima ce ta Allah ba ma'ana Allah ya ba ku mata sai zama ni'ima a gare ku kenan in kaga mafhumul muwafaqa kenan haka mafhumul kalafa shine me maza Allah madaukakin sarki mata ku kuma Allah madaukakin sarki ya ba ku mata haka ne yawa kamar yadda ku Allah ya ba ku mata haka su kuma Allah ya ba su me maza yawa to kaga wannan duk kowa a cikin ku take ni'ima ne waja'ala lakum min azwajikum sannan Allah madaukakin sarki ya halatta muku ja'ala lakum ay khalaqa lakum kenan Allah madaukakin sarki ya halatta muku min azwajikum daga wato kenan matan naku banina ya'yaye ko yawa Allah ya baka mace a jikin matar taka Allah wadakin tarke baka yaya maza da mata wannan shi ma yana daga cikin ni'imar Ubangiji saboda Allah ya riga ya kaddara cewa space na especially na dan adam zai wuzu dan haka kuma babu yanda za a yi wuzu a ban kasa wato kenan har sai inda hayayyafa in babu hayayyafa da iyaka gidan ku sun kare sai a ja gidan alife amma inda hayayyafa fa wata rasa ga gidan ya muku kadan sai wani ya fita ya je kama wani ya kafa wani guri wani ma ya fita nan ya je kafa wani guri to kaga dan adam yana karuwa kenan soja ya go soja ya kama ko wannan in ya tafi wannan zai zo wannan zai tafi shi yasa yanzu garin nan muke cike da abin mu ne yan garin amma da zaka zauna yan shekaru kaɗan za ka ga babu kowa daga cikin mu waɗansu ne can suke gadara su ne yan garin haka kuma ka ƙara shekara gaba kaɗan za ka nemi mutu ka rasa tafanu jami'an ba ma mu giru sai ya zama waɗansu mutane za su fito su zo suna gadara su ne yan nan ma to haka nan Allah maɗaukakin sarki ya kaddara da haka ya sanya muku ƴaƴaye wa hafadatan ya sanya muku kuma me jikoki ko yau shi ne abin da yake almutabadir fi ma'anar kalima Allah ya sanya muku ƴaƴaye ya sanya muku wato kenan jikoki wasu malamai suka ce hafada ba yana nufin jikoki ba ne yana nufin wato kenan alkadam masu yi muku hidima Allah maɗaukakin sarki ya sanya muku masu yi muku aiki ga ka Allah ya yi mu mai baka abinci kullum za ka ci kai kake tukawa za a yi maka kaza za a yi maka kaza za a yi maka kaza kai kake yi duk abin da rigarka da kake sa kai ka dinka ta ba kai ka dinka ta ba takalminka da kake kai ka yi shi ba kai ka yi shi ba hula maganin da kake sha baka da lafiya kai ka yi shi duk wanda ya yi maka hidima Allah maɗaukakin sarki ya sa muku hafadatan shi ne wato kenan alkadama wanda za su muku wato kenan hidima wasu malamai suka ce a'a daga wato kenan gaggawa ne Allah ya yi muku mutane masu aiki da gaggawa daga ga kamar yadda kake cewa wa nahfidu ko narju rahmataka Allahumma inna minna iyyaka na'budu wa ilayka nas'a wa nahfidu nahfidu ay nasra'u kenan muna gaggawa don haka Allah mai zuciya ba ku mutane wanda za su rika muku wato kiran aiki a gaggawa a gaggauce kenan yanzu muna da hafada fasarori guda uku ko almutabadir shine jikoki Allah mai zuciya ya ba ku ya ba ku wato kiran jikoki idan muka dauki fasarar malaman da suka tafi cewa hafada yana nufin wato kiran masu aiki mun bace wannan kenan yanzu a cikin alqur'ani wato kenan a tsinake mun samu wato kenan hujja wadda take nuna cewa mata za su yi wa za su yi wa mazajensu hidima mun bace wannan isbatin da da malamai suke kokari su yi mana idan mun dauke shi Allah maɗaukakin sarki ya halitta muku matan ku da masu hidima wato kenan matan su ne kenan mata su yi wa mazajen su hidima kalma ce wadda take tafita a cikin alqur'ani mai sarki mun bayyana wannan shine abin da yake nufi kenan kenan ƴaƴaye ma za su yi wa iyayensu hidima yawa ya kanne za su yi ma yayinsu hidima duk wanda ya dace bayi za su yi ma wato kenan na sama da su wato kenan hidima haka ne yawa su saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya tsara don haka kenan mace ta yi wa mijinta hidima al'amari ne wanda yake ya zo daga cikin alqur'ani yakdumu rajulu mace za ta yi wa mijinta hidima irin hidimar da ya dace da ita hidimar sai aka ce to kenan abinda yake nuna digiri dinta shine al'urfu ko kuma al'ada adatul baladi aka ce kasunnati go ya zalam tu kalifu sunna al'adan gari yaya mata suke ma maza to ke ma haka dole sai kin yi wa mijinki a cikin irin wannan kenan idan al'adan gare shi ne maza su mata su suke dafa tuwo a maza to dole sai kin dafa idan a kauyuka ne ba ka samu ciwon mace kai naka ka tona rijiya ne a gidan ita za ta jariwan ta yi tuwo ta yi kaza ta yi sulfe ta yi daka ta yi wadari ta yi nika ta yi kuma dusa suka ta yi wankin kokuna to kaga duk in waɗannan abubuwan haka suke yi to ke ma dole za ki yi irin waɗannan abubuwan dan haka nana Aisha Allah madaukakin take daidai take cewa tana zuwa ta sussunce ko ta daddaura adon da ake yi a jikin wata kenan taguwar annabi sallallahu alaihi wasallam asma'u nana asma'u mahaifiyar Abdullahi bin Zubair matan Zubair bin Awwam takan je ta yanko ciyawa a dokin Abdullahi bin Zubair ko kuma takan share gurin ta ɗebe kashin dokin ta komai da komai a matsayinta nama yar gidan sayyidina Abubakar yayar ummina Aisha ko uwarsa da ubansa da dana na Aisha kuma yar gidan sayyidina Abubakar kuma matar Zubair bin Awwam ɗaya daga cikin goma da aka musu bishara da aljanna kai tsaye amma tana zuwa ta irin waɗannan wato kinan hidimar mai nana Fatima tana nika a gidan sayyidina Ali har hannunta yana yin kanta an samu bayi ma ya ce ki je gurin babanmu ne dan baki wannan da za ta zo ta kai yake tace anya kuwa ya ce miki jiki da ta je ta gaisa cikin jama'a sai ta dawo ashe ya ganta da daddare zo same ta na ga kin zo ki gida dazume ya faru wallahi sai miki dan taimaka min da baiwa wanda ta rata yana aiki ta aikin gidan nan daga farkon sa har karshen sa ban dauke miki ba ko me ke zaki wace kire kawai in kun zo kwantawa ku karanta subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahi akbar 33 ko ai 34 yace abinda nake karanta da ke kenan amma aikin gidan nan ke zaki to saboda haka idan wayannan sun yi aiki a mazajen su min babu aula a ce matan kowa su yi abin nan su ko amma duk da haka aka ce idan a cikin gari ne to shi ma irin hidimar da mata suke maza a cikin gari haka ya kamata wato kenan ya zama matan cikin gari sun yi kuma wani lokaci ana duba girmanta da darajarta idan yar manya ce kai kuma da girmanka da darajarka yauwa in yar manya ce sai ta yadda ta aure ka a matsayin talaka to za ta yi maka hidimomi irin na talaka yauwa sai dai idan ka wuce iyaka yanda ya kamata a ce matsayinta to kuma sai ku sharadi dan da maka kaza da kaza da kaza da kaza to shikenan ko kuma kai babba ne ka fi karfin kaza ya kamata ka dai mata kaza kaza ka ki yauwa to a matsayinka na wannan in za ku yi sai ku sharadi eh to shikenan na da zan ka share gidan amma na za ka bani a wata eh sai a daidaita ko saboda ka kai matsayin kai haka ita kuma darajar ta ya kai matsayin ai mata haka a kyale ta ba nemo masu ba su yi amma ba su abin nan ba to ana irin wannan yarjejeniyar in al'adar mutanen garin ta zo da wannan sannan kenan shi ma in ton namiji shi ma zai yi hidima a matarsa da farko zai kawo abincin dai ko na biyu zai taya ta gyarawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye ta nana Aisha ya yake yace an ya shiga gida ai ya mana wannan ya mana wannan ya mana wannan sai inda ya ji ladan ya kira sallah sai alwala sai fita to haka lokacin har share gida yake to haka mata ma za ta share gida wannan lokacin har shiga cikin kitchen yake yi ya musu rude ko wani abu makamancin wannan saboda haka Allah madaukakin sarki ya sanya muku masu hidima sannan ko din ma masu hidima ne saboda aka ce annasu linnasi min badai muhadiratin ba'adin li ba'adin wa illa mashruka da mutane na mutane ne dama da mutumin gari da mutumin kauye kowa mai hidima ne ma wani ko kai zaka je ka nemi kudi shi ko zai je yi noma ya kawo buhu ya sayar ka saya ka ci shi ko ka bashi kudi ta tabar garin su ya maka aiki ka masa aiki zai je ya saro ice kai ko gaje ka nemi kudi ya kawo ice ka irga ka bashi ya je sha adalinsa da kudi kai ko kawo ice gidanka kai amfani da sadaka ba'dun li ba'dun wa illa mashru qadam kowa mai hidima ma dan uwansa ne sai dai kowa akwai gurgurdan wato ginan nasa haƙi saboda haka Allah madaukakin sarki yace ya halatta muku wato kenan mata daga jikinku sannan ya arzuta ku da su daga jikinsu ƴaƴaye ya arzuta ku da kuma masu muku hidima. In kuma dauke shi a dan fasara, ya ba ku mata, ya ba ku jikoki, duk wannan zai iya dauka wallahi ta'ala ala. Sannan sai ya ce wa razaqukum min at-tayyibati, Allah madaukakin sarki kuma ya arzuta ku da abubuwa masu dadi. Ka gani yanzu da kaga azumin nan ma ka ci abubuwa masu dadi irin su kosai, akwai wani abokin na akwai da jalace wasa malam Muhammad mai cokon milo ya ce shi a duniya nan bai san abin da ya fi kosai dadi ba, kuma da gaske yake kosai ana samun mai dimi. To ka gani Allah arzuta ku da at-tayyibat, at-tayyibat duk abin da yake halal wanda in ka ci ba zai zama maka matsala ba, ana kiransa wata kinan at-tayyibat. Idan ka ci zai zama maka matsala, to kai a gurinka ba at-tayyibat bane, ko da wasu zai sa su ce zama su wata kinan at-tayyibat. Afa bil batili yu'minuna, yanzu duk wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya yi muku ko ya yi musu, za su yi imani da ƙarya wadda ba za ta, wato kenan haƙatta ba za ta cimma ruwa ba, su kama reshe, ai su kama ganye su sake reshe, su bar wani Allah, su kama Allah madaukakin sarki, haka ya kamata. Wa bi ni'matillahi, kuma ni'imar Allah da Allah ya aiko musu shine addinin musulunci, hum yakurun, da shine su din suke kafircewa. Akan yi dama zai ce wa bi ni'matillahi yakfuruna, amma sai ya kawo hum saboda wata kenan taukiri. Yanzu su din da ni'imar Allah bai dauki sarki ta musulunci da Allah ya ba su shine wata kenan za su mutunce. Duk wanda bai imani da musulunci ba ya mutunce mana ni'imar Allah bai dauki sarki, don bai san lokacin da aka yi shi ba, bai san abubuwan da aka, duk abin da ya gani a duniya kawai gyarawa zai yi ce, kawai gyara ya saka komai, duk Allah bai dauki sarki ya tsara komai da komai. Yet kuma zai iya fahimtar musulunci ya zo ya karba ba, sai ya zama wato kenan kafirci ya zaba ma kansa, kai wani bai yi kansa adalci ba.
Waya'buduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardi shay'an wa la yastati'un.
Allah madaukakin sarki yace waya'buduna min dunillahi, sai abin mamaki shine sai gashi sun zo suna bautawa kuma bayan Allah su mutanen Makka kenan ko na wancan lokaci, da kuma wanda suke kewaye da su a wancan lokacin suna bauta ma la yamliku lahum rizqan, abinda ba zai iya mallaka musu wani arziki ba. Aka ce lokacin sai na abuka ya dan kankanin yaro, baban sai kawo shi zo ajiye shi, kawo shi ɗakin kawa ya nuna masa rugun, ke ce to ga Allahnka kana zuwa kana masa ibada, ya ce wannan kuma shi kenan, yanzu ma ka fara ni na yi gaba. Ta ce gwanki ina son abinci, shiru ina son ruwa, ina son rigar sallah, ina son menene gwanki bai bai haka ya haka bai ga kowa ba, sai dauko katin tsingaro ya dubi fuskar ya rafka masa ya gudu, tun daga dan bai kara dawowa ba tun a jahiliya fa. Wiqayatullahi agnar an mudha'afatin min ad-duru'i wa al-alim wa al-utani, tunaka Allah madaukakin sarki ya riga wato kin yake, amma su mutanen Makka da kewaye lokacin ba su bayyana wannan ba. Da haka ya abduna min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan, abinda ba zai iya ba su abinci ba, duk harkar hidimar abinci sai dai su su kawo gunki, ko dabbobi su kawo su zo su yanka ma gunki, abinci su kawo sai wannan na gunki ne da sauransu, amma gunki ba zai iya wannan ba, ko mina samawati, a cikin sammai ba zai iya kawo musu arziki ba, wal ardi, a ƙasa ba zai iya kawo musu wato kenan arziki ba, wanda ya kawo musu shayin koma menene ba abin da zai iya kawowa. Wala yasadiuna, kuma ko da ma suna son su kawo din ba za su iya ba, ba za su iya ba, ba abin da za su iya yi, ba zai yiwu ba. Don haka kenan abin a cikin babu hikima, ko haka kuma yake a rayuwarmu mu ba. Nazari mutum zai yi duk abin da ba zai amfana da kai ranar lahira ba, ka ɓata lokacinsa a kan ka ɓata lokaci kake yi, ko ba haka ba? Yau ka yi abin da wato kenan za ka kubuta a gidan duniya, za kuma ka kubuta wato kenan gobe a gaban Allah madaukakin sarki. Wani ba zai iya tsinana maka komai ba, face abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara maka. To mu je mu
fala tabribu lillahi lamsal inna allaha ya'lamu wa antum la ta'lamun.
Allah madaukakin sarki ya ce fala tadrubu lillahi al-amsala, kar ku zo kuna saba wa Allah madaukakin sarki wani misali, ai ma'ana la tushabbihuhu bihadhihi al-jamadat, kada ku rika kamanta Allah da wa'annan wata kenan gumaka. Mana ayyukan ku kar wani mutum da ba Allah ba ko wani abun da ba Allah ba ku rika gani zai iya amfanar da ku irin amfanin da sai Allah ne zai muku, kar ku yi hakan nan. Yau kar ku saba wa Allah madaukakin sarki misali da gumaka, kar abinda Allah ne zai iya yi ku rika tsammanin wani wato kenan wanda ba Allah ba zai muku nan. La tadribu lillahi al-amsal inna Allaha, lallai tabbas Allah madaukakin sarki ya alam, shi ya san implication din cikin wannan matsala. Ka bi wani ba Allah ba, Allah ya san implication din da yake cikin nan, wa antum la ta'lamun, amma ku ba ku san matsalar da za ta haifar ba, shi yasa ba ku iya ganewa abin kuke yi wato kenan daukan sa wasirre. Amma Allah ya san matsala, saboda zaran ka bar duniyan nan ba shi ba akan shirka ko ma wace iri ne, ka bar duniya akan shirka to shiga wuta ya kama mutum. Allah sauka to mu jira.
ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون.
الله مرحبا تركيتي ضرب الله مثلا, tabbas Allah madaukakin sarki ya saba misali, tunda yace fala tadrubu lillahi al-amsala, saboda ai amfanin misalin naku baya da amfani ne, ma'ana bata lokaci kuke, amma shi Allah madaukakin sarki shi da kansa ya saba misali. Misali shi ka samu abdan mamlukan, bawa wanda aka mallake shi, wanda la qadara ala shay'in, baya da ikon da zai iya tsinana wa kansa wani abu, ko bai da lokaci nasa, bawa ne na wani 24 hours ana bukatar service din sa, dan haka bai mallaki komai ba, to za su zama daidai da man razaqanahu minna rizqan hasanan, wanda muka arzuta shi da arziki wanda yake mai kyau daga gare mu, fa huwa yunfiqu minhu, yana daukan arzikin nasa da yana infaqin sa sirran wa jahran, ko a asirce ko a bayyane. Allah madaukakin sarki ya bashi wannan damar. Mutane ne guda biyu, ɗaya bawa ne, ɗaya kuma ɗa, ɗan nan kuma yana da arziki, yana kuma imani, kullun aikin alkhairi yake, wannan kuma bawa ne, kullun yana zan sai za a ce ba tashi kai je kai kaza ya je ya dawo, tashi kai je kai kaza ya je ya dawo, ba abin da zai iya yi wa kansa. Wa'annan hal yastawun, za su taɓa wato kenan daidaituwa, sun zama ɗaya a rayuwa? Wannan yana abin da ya ga dama ya infake komai da kai, sai abin da ya ga dama ya ce wannan kuma yana da kawai jira yake kawai ji an kada kararra kai ina wane yake zo ina da ina wane yake kullum bai san ma ina ne za a kada shi ba, in an ga dama tsakiyar dare a tura shi kaza, an aje ce tafi Tosco, an aje ce tafi Kano, an aje ce kaje ya jawo ruwa tafi gona, ba shi da wato kenan direction a rayuwarsa ko guda daya. Wannan kuma shi yake tsara rayuwar yanda za ta tafi, kuma yana tsarar da ita ta hanyar alkhairi. To wa'annan mutane guda biyu wato kenan wai za su zama wato kenan sun yi daidai, mun fahimci wannan, za su zama sun yi daidai. To kaga kamar yanda wancan bawa mamluk nan ba zai zama daidai da wannan ba, haka nan wato kenan mai bin gunki da mai bin Allah madaukakin sarki ba za su zama daidai ba. Misalin da ake bugawa a nan shine wanda yake bin gunki, gunki yana iya bada umarni ne, yana iya nusar da shi hanya madaidaiciya, kullum a cikin damuwa yake. Amma wanda yake musulmi, wanda ya san Allah, ya san addini musulunci, zuciyarsa kullum Allah ya yi ai musu damuwa cikin zuciyarsa, don haka shi yasa zaka ga hankalinsa a kwance ne. Domin ina tabbatar muku cewa talaucin da yake dankara a nan kasar mu nan, musamman arewacin Najeriya, Allah inda za a ɗauki rabin sa a kai kudancin Najeriya, sai kaga ta fara tashi, sai kaga ta fara tashi. Yanda muke zanne hankalin mu a kwance din nan, duk da ana kakaba mana dole sai an sa mana rashin zaman lafiya, sai an kawo mana da karfi ake imposing din rashin zaman lafiya a arewacin Najeriya, amma duk da haka ba za ka faɗa mu da wucin ba anan cikin garin da muke cikin yanzu karfe 12 na dare ko karfe 1 na dare zaka zaka iya samu wasu anguwanni kaga mutane a kwance suna ta share baccin su ba abin da ya dace su to a gudancin Najeriya akwai inda Allah karfe 10 kai saka fita yawo ba akwai inda 9 ba kai saka fita yawo ba kuma wallahi in kai sunan ka kwanan ka ya dare dai sauransu akwai wanda a rayuwarsu gaba ɗaya abin da suka sani kawai dukiya kawai saboda ko ta yaya za su iya sami ta za su iya kashe kowa za su iya ko mene ne abin da ka sani a duniya nan za su iya don su ga sun samu amma mu ba haka ba ne saboda ne hasken da Allah maɗaukakin sarki ya sa a cikin zuciyarmu ba ka muka haƙura da talaucinmu muka haƙura da kaza-kaza da sauransu da sauransu kuma da Allah maɗaukakin sarki zai kawo mana kwanciyar hankali ya ba mu arziki sai ka ga kuma yadda za mu zama to saboda haka kaga wato kina akwai bambanci ko dangane da wannan mun karanta ta halayyastawan alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki ban saurara ka ji wannan wata magana daban ba waccan ba aktsaruhum yawa-yawan su wato kina la alamuna ba su da ilimi akan wannan lamarin in ka duba a cikin wannan aya musulmi sun fahimci cewa a ƙarƙashin wannan aya da kuma ayan da ta zo kafin ta cewa akwai bambanci ko kuma akwai tawaya a darajar wato kenan bawa a rayuwa bawa in aka ce wannan bawa ne a rayuwa wato kenan akwai tawaya a binadinsa kuma wa'annan hula na kushayan kuma bawa a da yanda ake tafiyar da rayuwar bawa shine bawa bai isa ya mallaki komai ba wa in malaka koda yana da shidin koda yana da shidin ma wato kenan manasa bane haka ne wannan hakan nan wato kenan mutanen Iraki suka tafi a kansa cewa ar-rizqu yunafil mulk ko ar-rizqu kai sorry ar-rizqu yunafil mulk bauta tana wato kenan korewa mallaka da zara an ce kai bawo mutum ne ba za ka mallaki kayan ka ba dau da kayan ka shi zai tarrafa shi yanda ya ga dama haka ne kuma haka ba yawwa sai yanda ya ga dama ya sarrafa wato kenan kayan ka dan haka fala amliku shay'an albatati bihali ta kowace hanya ba in an ce wannan bawa ne to shi ba shi da komai nasa wato kenan a rayuwarsa cewan bawa ba zai iya mallakan komai wannan magana ce ta Imam Shafi'i a cikin wato kenan mazhabarsa ta biyu kusan Imam Shafi'i yana da mazhabobi guda biyu a lokacin da yake Iraki akwai abubuwan da ya ba da fatawa a kansu da ya dawo Misra yanayi ya canja ƙasa ta canja hali ya canja jama'a suka canja don haka sai ya zama yana ba da wata fatawa sabanin yadda ya bar a Iraki don haka sai ya ce abin da ya faɗa a Iraki ana kiranta qadim kun kace qalan shafi'i malamin fikin su sun saba da suka ce qalan shafi'i fil qadim to magana Imam Shafi'i ne fatawarsa ta farko kenan lokacin da yake Iraki amma kaje an ce fil jadid sabuwar fatawa kenan a nan Misra kenan kaga nan ma shi ce wa huwa qaulu shafi'i fil jadid magana Imam Shafi'i ne wato kenan a sabuwar mazhabansa wa bihi qala al-Hasan Hassan al-Basri shi ma ya tafi akan cewa bawa bai da mallakan komai haka kuma Ibn Sirin amma daga cikin malamai akwai wanda ya tafi akan cewa a'a yamlik bawa zai iya mallakan wani abu shi ma ba zai a ce wai 100% ba zai shi bai da komai nasa ba illa annahu naqisul mulk sai dai an yi da cewa mulkin nasa dan tawayayye ne la'anna li sayyidihi an yantazi'ahu minhu ayi waqatin sha'a saboda mai gidansa zai iya karba ko da yana da gida mai gidansa kai wani gidan ya zama na karbe shi kina ya zama na mai gida amma dai kafin ya karbe ai nasa ne ko yawa ko kai yana da dubu kaza sai ce kai kawo wannan kudin shi kenan an gama to amma dai kafin a karbe din ai nasa ne ko cewan bawa zai iya mallakan wani abu wato kenan yana daga cikin maganganun Imamu na Malik da wanda suka bi shi a cikin wato kenan wannan ra'ayi haka kuma shine mazhabar Imamu na Shafi'i fil qadim yanzu ba fil jadid ba kenan ko yawa da lokacin da yake Iraki kuma wannan shine wato kenan abinda ahlul zahir suka fahimta su wane ne ahlul zahir su Dawudu Zahiri su Ibn Hazm wanda al-Muhalla bil Asar wani hada kala sahabuna saboda haka suke ce mata suke cewa a la tajibu alaihi ibadatul amwali min zakatin wa kafaratin wanda suke cewa idan mutum bawa ne bai mallaki komai babu abin da zai mallaka shi a rayuwarsa sai suka ce kenan yanzu ibada wato kenan da zai shafi kudi ma an dauke wa bawa mun gane la tajibu alaihi ibadatul amwali duk ibada da ta shafi dukiya baya cikin abin da ya zama wajibi akan bawa dan haka bawa ba zai zakka ba akan me zai zakkarto me yake da shi da zai zakkar haka kuma kafara in matsala ta safe shi ta kafara kafara da me ake yin ta da kudi to bai da kudin dan me za a wajarta masa wata kenan kafara haka wala mi ibadatul abdani ma yaqta'uhu min kidimati sayyidiha hatta bauta ta jiki in ne za ta raba shi da hidimar mai gidansa to bata kansa yanzu bai zai ji haji ba saboda in ya tafi haji a yabar aikin gida ba zai tafi jihadi ba ko umra duk wani abin da zai bar shi zai fitar da shi a gida ya tafi wani guri ya bar mai gidansa haka jihadi to duka ba zai yi ba saboda me yanzu wannan bai zama wajibi a kansa wacce da yana karkashin wato kenan abin wai suka ce fa'idan wannan shine kenan yanzu idan misali bawa mai gidansa sai ya bashi baiwa sai mai gidan nasa kuma sai je ya kula baiwar ko yanzu mai gidan yana da laifi ko bai da laifi tunda akan wancan ra'ayin kenan bashi da laifi saboda me Allah ya ce auma malaka auma malakan aymanukum ko da milkul yamini da milkul yamini ya zama wato kenan abin nan haka ma kuma da zai bashi wato kenan yanzu ce kai bawa na zo na baka raƙumi biyar ko na baka awaki guda 50 ai sun isa zakka ko ko na baka wani dukiya mai yawa to wannan dukiyar babu zakka a kanta tunda ta bawa ne ko shi ko tunda ya bayar ma bawan yanzu ba za a fitar mata zakka shi ba zai fitar da zakka ba bawa ku baya da zakka eh haka ne mina gani fa hal alaina hawlu lam tujib alaihi ala sayyidi zakatu kai mai ita bata zama wajibi wato kenan akan ka ba ko ba haka ne to amma duk da haka wa'annan dalilan wa'ancin malamin da suka ce a bawa zai iya mallakan wani abu ko da a ce karamar mallaka ne suka ce ba mu yadda da wannan maganganun ba idan ka bawa bawanka baiwa to ka saka kusance ta ba idan ka kusance ta kuma tunda matarsa ce yanzu hukunci sai ya hau kanka haka kuma idan ka bashi dukiya lokacin da zakka yayi to dole sai ya fi wato kenan abin nan mun gane suka ce me dalilin ku suka ce gashi Allah madaukaki sai kiyama da ce wani ce Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum Allah ya halice ku sanai arzuta ku kenan ai bawan ma Allah ya arzuta shi don haka arzikin nasa ne in zakka ta zo ta wato kenan dole zai ba da zakka sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ataka abdan walahu malun ai ku tuna wannan hadisi duk mutumin da ya yanta bawa alhali bawan yana da kudi to sai ce kudin nasa ne ko kenan yadda yana da kudi kenan mallakarsa kenan saboda haka yanzu in yana da kudi zakka za ta hau kansa kuma shine magana wanda take mafi abin nan ko don haka magana da dalilin jahi shine dan ka bawa bawanka baiwa ya aura baka saka je kusanta ba haka kuma ba za ka yi wayo wa Allah madaukakin zaki in lokacin zakka sai ka tara dukiyar ka ce bawa na baka amma kar kai komai da ita sai lokacin mutan zakka ya wuce sai ka je ka ce na karbi kana na dawo da ita yanzu an samu me wayo wa Allah kenan ko to da ka ba za a yi hakan nan ba mun fahimci na kuma wannan yana nuna mana cewa wato kenan bawa bashi da yanci wato kenan a rayuwarsa kenan yanzu wasu suka yi amfani da wannan suka ce yanzu in bawa mai gidansa ya ce ya sau masa matarsa ta sauku ko bata sauku ba idan a wancan da ta sauku ai wannan din ma suka ce yana da miliki na wucin gadi don duk abin da ya mallaka in ya ce na karbi shi kenan ya karbi don haka suke cewa kenan yanzu talaqal abdi bi yadi sayyidihi sakin da mutum bawa zai yi in mai gidansa yace na sake maka ita ta abin nan wannan bai al-amamati talaqwa idan kuma aka sai da bawa matar ka ce aka ce an sai da ita to shike da yanzu kai ka sake ta kenan baiwar tasa ce sai bawa bawansa suna tare sai ce kai wannan matar ta kafa zan sai da ita da ya sai da ita yanzu wannan ya sake ta kenan ko saboda mai an samu intikalin mulki yawa ciratan wato kenan mulki ta koma daga wani guri wato kenan ta bar gurin sa mun manci wannan da wato da haka yanzu ba a bauta haka ne amma in kuka lura sai ga waɗanda suka fi mu wayo wanda da suke zuwa nan Afirka su ɗebi mutane iyayenmu da kakanninmu su tafi da su wasu ƙasa da su da bayi a daidai lokacin da aka samu abin da ake kira industrial revolution sai suka ga cewa su zanna suna ɗebowa bayi bata lokaci ne tun da yanzu in ka ɗebo bayi guda dubu kullum sai ka ba su abinci da safe da rana da dare su maka aiki amma in ka zo tractor guda ɗaya ka zo ka ajiye ta in ba aiki take ba bata bukatar abinci su kuma wannan in suka haɗa rashin lafiya magani in suka yi sa gani to kenan yanzu ba wani amfanin slave trade haka a yanta mutane kawai kowa kore shi ta bugarin su to amma kuma ta yaya za mu mallake su sai mu su direct indirect rule kenan yanzu ka lura price na gero da dawa da zoko da kofi da kome da muke nomawa a ƙasarmu na bakin bakar fata to price din daga can kasashen tura suke control dinsa remotely in sun ga da masu daga shi in sun ga da masu sauke shi farashi na kayayyaki da muke nomawa sannan shugabanci namu har yanzu su suke control dinsa daga sama sai wanda suka zama ya zama shugaba kuma ko ya hau sai abinda suka ga dama yayi ko da zuciyarsa da san gyara to ba zai yiwu ba me yasa sai in yayi yadda ransa yake so su kuma sun fahimci cewa a ƙasar Afirka akwai arzikin da duk duniya babu shi don haka ba za su taɓa barin a tsarin su kenan sun faɗa da bakinsu ba za su taɓa barin 'yan Afirka su zama sun mallaki kayansu ba su zama sun sarrafar da abubuwansu yadda suka gada ma ba za a ba su ilimin da ya kamata su yi ba ba za a ba su yi kaza da sauransu ba saboda me a ba da daman da za su zo su yi lutin duk abin da suke so yanzu to mun koma bauta ko mun koma bauta ba eh bauta mai kala ko da globalization yana daga cikin abubuwan da ya kamata a ce mu yanzu mun fara tunani akan wannan ƴaƴanmu akan ƙaƙidar wannan su fahimci cewa akwai power to kina abin da ake kira indirect control akan mu ko ya kamata mu huta tunani animal farm suka ce soon or late the day is coming terror man should be overthrown saboda ne ai sun fahimci cewa ana musu zalunci ana musu bits of England bits of Ireland bits of every land and clan hakan to my joyful tidings ko akwai labari mai daɗi wanda ya kamata ku zo ku saurara yanzu mun fahimci cewa a cikin bauta muke a cikin ƙangi muke yaushe ne ne wanda abu duk zai tafi yaushe ne za mu ji a ce wait and follow will run forever terror man shall be overthrown yaushe ne za a juya wannan lamari to in muna son haka for that day we almost labor though we die before it breaks in muna son haka sai mun tsaya mun sake tsari a kanmu ko da abin zai faru bayan mu amma dai at least mu samu ƴaƴanmu foundation wanda za su samu yanci a gaba mun fahimci wannan in ba haka ba wannan hukunci da muka karanta yanzu cewa ba wa bai mallaki komai ba ko da zai mallaka dan mallaka na wucin gadi ne wallahi haka za mu ta tafiya don haka ba za mu ci gaba sai dan abin da ake so mu ci gaba dan yanzu da Bature ya zo kasar nan wallahi ya koya wa mutane boko da karatu ne dan su fahimci abin da yake so da sauki ba wai dan yana so su yi ilimi ba ba wai dan yana so su yi ilimi ba ya karantar da su ABCD da sauran rubutu da karatu da sauransu gwargwadon yanda zai iya wato kenan kawo musu abu da yake so su karanta su gane da wuri su yi masa abu da rasu yake so ya kuma ba da mulki gwargwadon yanda za a rike masa don ɗaya daga cikin loss of power shine never do yourself what others can do for you never do yourself what others can do for you wannan sun sashi Yahuda sun sashi da cikin 48 laws of power dan haka tun da yanzu suna da wanda za su rika tafiyar musu da Afirka inda suke so dan haka suna can suna da nasashin shayin su ba za su zo ba amma tabbas control a hannu sai don haka yana da kyau mu nazari a cikin wannan ayoyi da Allah madaukakin sarki ya karantar da mu mu fara sa wannan aqida a zuciyarmu da zuciyar ƴaƴayenmu ta yanda ya ne ne kam at least we have to start somewhere ba mu san yadda za a yi abin ba ko amma in abin yana cikin zuciyarmu wata rana sai ga Allah madaukakin sarki ya kawo wanda za su zo su daga wato kenan wannan abu tunda ai zalunci a zulmu la yadumu ko wa inda madamara yawa akwai lokacin da Allah madaukakin sarki zai kawo ƙarshen wannan al'amari to mu ji wannan akwai alaman yau kamar ne zarka mun fikir su ka sun fara sa wannan yunkurin a cikin zuciyarsu dole sai wani abu abena wani abu kamar haka ta faru kuma the individual change yana farawa da daidaiku ko ba haka ba da daidaiku idan muka fahimta sai mu sa kida cikin zuciyar mutanen mu su suka fahimta haka har wata rana sai ga Allah ya kai wani daga cikin mu gurin da zai iya tasiri wajen canja abubuwa masu yawa Allah sauka to mu je
wadaraballahu masalan rajulain أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على موليه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم
Allah madaukakin sarki ce bayan wannan ma bari sake saba muku wani misali wadaraballahu masalan rajulain Allah madaukakin sarki ya saba misali mutane guda biyu ahaduhuma abkam ɗaya daga cikin su bebe ne bebe baya jin magana ko yawa baya jin magana la yaqdiru ala shay'in baya da iko akan komai duk abin da za a faɗa ba zai ji ba don haka ba zai gane abin da aka yi masa kwatance ba baya iya ganewa o kallon alamu Allah shi ya zama liability a gurin mai gidansa tunda na kai ba zaka bashi ya mutu ba zaka bashi abinci amma aina ma yujihu la yati kai duk inda kace masa yana kaje kai ka kaza to ba zai zama ka da zon mai kyau ba duk inda ya tafi matsala ne haka yake hal yastawi shi wannan mutumin da yake cikin wannan yanayin za su daidaita huwa wa man ya'muru bil adli da shi da wanda yake umurni da kyakkyawan aiki wanda shi wannan dai matsala ce a gare ka ba zai ji ba zai fahimta ba duk abin da ka sa yayi kuma kwaba zai maka shi ko dole sai ka dauke da wayniyarsa kaga ya zama maka nauyi kenan ko da wanda kuma zai rika tafiyar maka da harkar rayuwarka duk ta yanda kake so yana umurta da alkhairi yana daidaita lamura za su zama wato kenan daidai ko ala saradin musakin Allah kuma shi akan hanya wanda yake madaidaiciya yake duk abin da zai zo shi ai ga yanda za mu ga tsari mai kyau in kai za a ci nasara in ma nan ne zai ce a tana ga yanda za a yi ga yanda za a ci nasara in ma tana ne haka nan da wannan da wancan wai aka ce wato kenan za su zama daidai ne ko ba za su jima hal yastawun ko za su daidaita tsakanin wannan da wannan kaga ba za su zama sun daidaita ba dan misali ne Allah madaukakin sarki yake ba mu na farko Allah madaukakin sarki yanda malaman tafsiri suka ce yana misalta kansa shine wanda yake nusar da mutane hanya mai daidaiciya da adalci kuma da siratal mustaqim sauran kuma gumaka su ne suke da gefe bayan haka nan wasu suka ce a'a ana nufin wato kenan al'abkam Abdullahi dan Abbas yake cewa al-Abkam din wani bawa ne na Usman mai gidan Usman bin Affan ne da kuma Usman bawa ne na Usman bin Affan da Usman bin Affan ne bawa Usman bin Affan sai aka yi masa tayin musulunci sai yace shi ba zai karɓi musulunci ba kaga ya zama shine Abkam din wanda yake amru bil adli wa huwa ala siratin mustaqim din fa shine sayyidina Usman dan Affan Allah madaukakin sarki da shi mun gane don shi ne yake umarni da adalci kuma shi Usman yana kan hanya wato kenan madaidaici wasu kuma sun ce a sayyidina Abubakar ne da kansa yana da bawansa shi ma wanda bai musulunta ba sai Allah madaukakin sarki ya saba misalin bawan dai shine Abkam din sayyidina Abubakar kuma shine ne ala siratin mustaqim din kenan ko wasu kuma suka ce a amma rubin yasir ne da mai gidansa ko kuma da shi da kabilunsa kabilan ansi aswadul ansi din nan ko ai ai kabilan ansi din nan ai kabilan amar bin yasir kenan mun fahimci wannan shi amar yana kan daidai wato mai gidan nasa wanda ya kashe babansa saboda matsala ne shi a rayuwa ya kashe kuma mahaifiyarsa don da ƙarshe ma lokacin da yini an kashe ta sai ya ce mata ai kina kin Muhammadu ne saboda kina sha'awan auren sa ko don haka yasa aka wantar da ita ya dauki takobi mashi ya caka mata a gabanta ya sanadiyan kashe ta maga ta soyayya abu da kaga wannan aya zama abu kam kenan ko don haka Ammar bin Yasir din shine wato kenan manya amrubil adali wa huwa ala siratil mustaqim mu bai jona zaka ce a duk wani wanda yake shiryar da mutane akan hanyar daidai da wanda yake akan bata to za su iya shiga cikin karkashin wannan aya din saboda haka Allah madaukakin sarki yace to kenan da wanda yake kan hanya daidai da wanda yake wato kenan hanya wadda ba daidai ba za su zama abin shine kullun alkhairi da banki da sharri kullun gaskiya daban take da wato kenan ƙarya kullun abu mai kyau ba za ka taba hada shi da mummuna ba ko yawa inuwa da rana ba za su zama ɗaya ba duhu da haske ba za su zama ɗaya ba sai ka kaman kai ka ce ayar tana nuna mana cewa kullun mu zama ya amur bil adali wa huwa ala siratil mustaqim kar mu zama take na a wancan da yake mantan mu jama'a
walillahi ghaibu samawati wal ardh wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab inna allaha ala kulli shay'in qadir
Allah madaukakin sarki yace walillahi ghaibu samawati wal ardh duk abin da yake na gaibi a cikin sama ko a cikin ƙasa to na Allah madaukakin sarki ne yau duk kin gaibi ai ma'ana ilmul gaibi sanin gaibi na Allah madaukakin sarki ne yana ce gaibi ga duk abin da ba san shi ba kenan ko abin da ba san shi ba yana boye to wani shi ne ake kiransa gaibi abin da aka riga shi aka san shi kai ya riga ya zama ba gaibi ba ko yau ga haka matakai matakai ne yanzu kai dana duk abin da baka sani ba gaibi ne yauwa akwai abin da kuma wasu ba su sani ba to shi ne ya zama su gaibi amma kai abin da baka sani sai suka sani ya zama su wata kenan ba gaibi amma akwai gaibi na ƙarshe wanda Allah madaukakin sarki shine masanin sa wanda kuma banda Allah babu wanda ya san shi to duk akwai wannan abu to wanda Allah madaukakin sarki shine wato kenan lillahi gaibu samawati wal ard gaibin da yake cikin sama akwai abin da ya iddikarin sa mala'ika bai sani ba annabi daga cikin annabawa bai sani ba wani mutum mai daraja bai sani ba aljani bai sani kowa bai sani sai shi din dai shi ya san ko menene ma to wannan gaibi din shi da ake magana anan gurin amma idan ya zama wani ya sani to sai zama wato kenan gaibi ne amma nisbi ba idlaki ba alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahadan ko Allah shine masanin gaibi bayyana gaibin sa a kowa illa man tara min rasuli sai annabin da ya zaba to da zaran ya sanar da annabi ai wannan abin yanzu a gurin annabin ba gaibi bane haka kuma in annabin ya sanar da mutane a gurin wayannan mutanen da gaibi amma gaibul itlaqi to Allah madaukakin sarki shine zace la ya'lamul ghaiba illa Allah banda Allah ba ne san gaibi to wannan shine yake magana wa ma amru sa'ati lalle lamarin tashin alkiyama bai kasance komai ba illa kalamil basari face kaman walqawa ido ne in aka ce yau za a yi tashin alkiyama to kaman kyafta ido ne kyafta idon ka rufe dinna kamar haka da zaran kiyamar lokacin ta yi kawai da an yi klikin shi kenan bam kiyama ta zo ta aw huwa aqrab ko kuma ma a ya ma fi kusa a ka'idar larabci in ka ce aw tana nufin shakka ne halil muhammad huwa alladhi dhahaba am ibrahim ko aw ibrahim Muhammad ya tafi ko kuma Ibrahim kaga kana shakkan waye ɗaya a cikin su to yanzu akwai shakku a cikin nan an ce kalamhil basari aw huwa aqrab ko wannan wanne ne ɗaya kaga kina kama akwai shakka ko sai malami suka ce a ba shakka ake nufi anan ba aw anan tana aikin bal ne kalamhil basari bal huwa aqrab kaman walqawa ido ne kai ya mafaka kusa yau inda zaka walka irin ka haka idan ya dauka wani lahaza to zuwan tashi alkiyama ya ma fi haka kusan me yasa saboda a gurin Allah madaukakin sarki ilimi ne yaqini abin da wanda ke reality dole zai faru tabbas don haka itibari ma sai kunu kamar haka yake saboda la'akari da abin da zai a gurin Allah madaukakin sarki haka ne innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban suna kallon abun a nesa ne amma Allah madaukakin sarki yake ce ina ganin sa yanzu yanzu na don haka yace ata amrullahi wala tasajidu lamarin Allah ta shan jama'a ya ma riga ya zo shi kawai kar ku ma sake ne ma wani gaggawa a gurin Allah madaukakin sarki ya riga ya iso mu ne dai innahum yarawnahu ba'idan muke kallon sa tukenan a nesa amma shi Allah madaukakin sarki a gurin sa wannan abun ya riga ma ya riga ya ma faru inna Allah tabbas Allah madaukakin sarki kadirun mai iko ne ala kulli shay'in akan komai Allah madaukakin sarki yana da iko akan komai don haka in yace tashi kyama yanzu ta zo ta shikenan ta zo an gama to mu je mallam na okay lokaci to alhamdulillah dai ne muka fada daidai Allah madaukakin sarki ya bamu iko aikata shi Allah ya bamu ladan sa abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya gane da mu kuskure Allah ka bamu iko gyarawa Allah ka shirye da mu da shiryen da ke cikin abinda muke karantawa Allah ka ba mu ikon aikatawa.